ابتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تقوس غوات رمضان هجرة دبودة داريه ودى أربعين دا بقوي وان ديزو عشرين دا هدو غوات بيو دبو بيو دا عشرين دا شدا. Muna nan a cikin suratul Baqara za mu tashi aya ta 274. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله سبحانه وتعالى أتكلم عن آية banya ga yamana irin mutanen da suke bayar da dukiyarsu domin taimakon addinin Allah da taimakawa bayin Allah, kuma ya faɗi irin fuskoki na addinin Allah inda za a saka dukiyar, sannan kuma ya faɗi hanyoyi da za a saka dukiyar, sannan kuma ya faɗi lokuta da yanayi da za a bayar da dukiyar, sannan kuma ya faɗi kashi-kashi na masu karɓar dukiyar, wanda a cikinsu akwai wanda buƙatarsu ta bayyana a fili, za a iya ganinsu masu buƙata ne ko ta hanyar ramar jikinsu ko kuma ta raggan tufafinsu ko kuma ta hanyar tsomewar jikinsu, ko dai alamar cewa suna cikin wani yanayi ko wani hali mai ban tausayi wanda suke buƙatar taimako na gaggawa da agaji. Sannan Allah ta'ala ya faɗi waɗanda su ko ba za a ga wata alama a zahiri ba, dan gane ga nuna buƙatarsu, za a gansu cikin tufafi masu kyau, za a gansu bulbulbul, amma kuma suna da buƙata mai tsanani. To irin waɗannan su ma Allah ta'ala yace a bayyana su, a nemo su domin a ba su taimako da tallafi wanda zai gina su ya kuma gina addinin Allah ya gina bayin Allah. Sai Allah ta'ala ya rufe mana wannan kaso gaba daya da wannan aya wacce ta tattaro gabaki daya abinda Allah ta'ala yake so a yi da dukiya da kuma yadda yake son a sarrafa ta da kuma irin lada da kabaki da Allah ya tana dama waɗanda suke fidda dukiyarsu domin yin aikin kirki da yin aikin alheri. Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya cewa masu ciyar da dukiyarsu a kowane hali da'a ga Allah da neman yarda Allah, ba a fuskoki na haramun ko na makaruhi ko kuma na sha'awance-sha'awance ba. Waɗannan Allah ta'ala ya musu tanadin lada mai girma a ranar da za su gamu da Allah, kuma babu fargaba ko razani a gare su cikin abin da ya wuce, sannan ba su da tsoro ko bakin ciki cikin abin da wato zai zo a gaba, wanda wannan ke nufin tabbatar da lada mai yawa a gare su. Da haka Allah ta'ala ya ce allazina, waɗanda yunfiquna amwalahum, suke ciyar da dukiyoyinsu. Sai Allah ya ce ciyarwa, kuma ya ce dukiya, kuma dukiya sai ya raba ta zuwa gare su, suna ciyar da dukiyoyinsu. Allah ta'ala ya jingina dukiyar zuwa gare su kuma ya fada aikin da suke da dukiyar shine ciyarwa to Allah ta'ala ya jingina dukiyar zuwa gare su domin ya kara musu karfin gwiwa cewa dukiyar ta Allah ce ya ba su amma sai Allah ta'ala ce dukiyoyin su wadanda suke ciyar da dukiyoyin su Allah ya raba dukiyar zuwa gare su Allah bai fada a wace fuska za a ciyar ba amma sai ya fadi wato lokutan ciyarwar yace bil laili suna yin wannan ciyarwa in ta kama da daddare idan taimakon da ake bukata ko agajin da ake bukata ko yanayin ba da dukiya yana bukatar sai da daddare to ba za su ce sai gari ya waye ba za su bayar da daddara wannan hadi da kuma rana idan wannan ba da dukiyar ya kama ayi da rana ko da rana aka fi bukatar dukiyar to za su bayar da wannan dukiyar da rana kararar ido na ganin ido sana Allah ta'ala ce sirran suna ba da wannan dukiya ta su a boye ba tare da kowa ya gani ba face mai karba da mai bayarwa da abin da za a bayar babu wani ido da ya gani shi kan mai bayarwa ai zai ga wanda ya bashi shi ma kuma zai ga wanda ya karba to su biyun shi bai ce an bashi ba shi ko bai ce ya bayar ba kaga sirri ya tabbata amma in na uku ya gani to shi zai ba da labari cewa a gabana ko akan ido na ko ina gani wane ya mika wa wane kaza kuma ya karba to kaga ya zama labari to abinda aka boye shi kuwa ba wanda zai samu labarin sa sai ko wanda ya bayar ko kuma wanda ya karba idan wanda ya karba yayi shiru wanda ya bayar yayi shiru to ba za a ji labarin wannan abun ba wa alaniyatan kuma suna yi a fili suna yi a fili karara yadda wani zai iya gani ma'ana bayan mai karba da mai bayarwa akwai kuma wasu da aka yi a gaban su wanda su ma sun gani to sai Allah ta'ala ce falahum ajruhum inda rabbihim ladan su ya tabbata a wajen Allah mahaliccin su wato Allah bai faɗi yawan ladan ba sai kuma ya faɗi cewa ladan yana gurin sa to tunda aka jingina ladan zuwa ga Allah rabbihim kaga kenan rububiyya ta shigo ar-rabb huwal malikul khaliqul mudabbir ar-rabb shine wanda yayi halitta rabb shine wanda ya mallaki halitta rabb wanda shine yake gudanar da halitta to sai Allah ta'ala yace sakamakon su yana gurin Allah bai fadi yawan sa ba amma jingina ga Allah ya Allah ya nuna ladan ashe mai girma ne to sai Allah ta'ala ya faɗi wani abu da kowa yake so shine ba kowa yana son ya rabu da tsoro ya rabu da bakin ciki amma kamar da na faɗa mana ba za ka taba rayuwa a duniya babu tsoro babu bakin ciki ba a duniya kam komai arzikinka komai kudinka komai malantarka komai securityinka shi kansa security shi ma akwai abin da yake tsoro ai saboda ka tsoro ba zai taba yiwa a ce an rayu a duniya babu tsoro ba in kudi gare ka akwai tsoron za su kare idan wato a mulki gare ka akwai tsoron zai kare idan aiki kake akwai tsoron ko ka kare ko ya kare tsoro bin nan dai ba za a fita daga gare shi ba duk abin da kake da shi a duniya ko kai ka kare ko abin ka ya kare dole sai an yi ɗayan biyu wannan tsoron in sama ka hau jirgin sama ka hau akwai tsoron za a sauka ko ba za a sauka ba idan a jirgin kasa ne ko a mota ake tafiya an kwanta bacci za a tashi ko ba za a tashi ba za a kamu da lafiya za a samu rashin lafiya ko ba za a samu ba za a kai gobe ko ba za a kai ba wannan tsoron kowa yana da shi ko da ba wanda Allah ya ba tabbas cewa ba zai bar duniya ba ko ba wanda Allah ya gaya wa ranar da zai bar duniya ko kuma yanayin da zai bar duniyar a kowane yanayi an mutu ana zaune lafiya an mutu ana yaki an mutu an kwanta ba a tashi ba an tashi ba a kwanta ba an shiga ba a fito ba an fito ba a shiga ba ana magana ba a kare ba kuma an kare ba a ci gaba ba a kowane yanayi mutuwa tana iya zuwa a kowane guri kuma tana iya shiga ko ina ba wani security da zai tare mutuwa babu wata katanga ko wani garu ko wani tsari da mala'ikan mutuwa zai zo a ce ba zai iya shiga ba saboda ya tarar da security ya bari sai gobe babu wannan walau kuntum fi burujin mushayyada aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada to sai Allah ya gaya mana abinda kowa yake sha'awa shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala ya ce babu tsoro a gare su tsoron abin da ka bari a baya babu wannan tsoron walahum yazunnu ko ba za su yi bakin ciki ba game da abin da zai zo a gaba wato aljanna kenan a aljanna ne za a samu la khaufun alaihim walahum yahzanun saboda aljanna kai ba za ka kare ba ita ma ba za ta kare ba to shine dadin za a ce ka dawwama a aljanna ita ma aljanna ta dawwama kai dawwamamme dadin da kake ji dawwamamme so ba za ka zo gobe a ce an dauke wuta ko an dauke ruwa ko kana bukatar zuma a ce sai an yi oda ko kana bukatar madara a ce ta yanke aljanna sai an kawo ko kana bukatar ruwa a ce ya yanke ko kana bukatar wani abu dan jin dadi a ce wannan abun babu shi yanzu ko ya kare ko sai an kawo ko sai an yi oda ko yayi karanci ko ba zai samu yanzu ba babu wannan bakin cikin a lahira babu wannan bakin cikin a cikin aljanna ko kuma a ce wato ainihin a ce maka to ka zauna aljannan nan zuwa shekara biliyan malala gashin tinkiya to ka san ko haka aka fada wata ran zai kare insha Allah yace za a zauna dindindin ba za a fita ba kai ba za ka kare ba ita ma ba za ta kare ba to wannan aya an yi maganganu dangane ga abinda wannan aya ta kunsa musamman a waɗannan wato jerin gwano na bayanai da Allah ta'ala ya yi bil laili wan nahari sirran wa alaniyata Malam Ibn Qayyim yana cewa wato halin ba da dukiya kashi hudu ne akwai bayarwa da daddare a boye akwai bayarwa da daddare a bayyane akwai bayarwa da rana a boye akwai bayarwa da rana a bayyane dan Allah ta'ala ya ce dare ba yana nufin duk abin da aka bayar a dare boyayye bane dan Allah ta'ala ya ce rana ba yana nufin duk abin da aka bayar a rana ya zama bayyananne bane akwai wanda zai bayar da abu da rana amma ba wanda ya gani akwai wanda zai bayar da daddare ba wanda ya gani akwai kuma abin da daddare ne amma duk yan social media akan idan su aka kaga sun gani sun dauka sun yada akwai abin da aka yi kuma da rana shi ma wato zai zama a bayyane ko a boye da haka Malam Ibn Qayyim yake cewa akwai hali hudu bayarwa da daddare a bayyane da bayarwa da daddare a boye da bayarwa da rana a bayyane da bayarwa da rana a boye so haka a dare ana iya bayyanawa ko a boye haka da rana ma ana iya bayyanawa ko a boye duk da dai an ce dare to an fi ganin kamar ya fi nuna boyewa in an ce rana kamar an fi ganin ya nuna bayyanawa amma za a iya samun bayyanawa da daddare da boyewa da rana da kuma bayyanawa da rana da kuma boyewa da daddare to ana iya samun wannan halin guda hudu yace kuma abin da yasa Allah ta'ala yace dare yace rana kuma yace a bayyane kuma yace a boye akwai abin da daddaren ake bukatar sa yanzu ake bukatar taimakon na dare ne so in aka ce sai gari ya waye to ba a bada shi a lokacin da ya cancanta ba haka kuma akwai abin da rana ake bukatar sa idan aka ce sai dare yayi za a bayar to watakila bukatar ta wuce saboda haka bayar da abin a lokacin da ake bukata shi ake son a nuna mana da haka yace an samu umumi guda uku umumul amwal da umumul awqat da kuma umumul azman an faɗi wato ana son ai wannan abin kuma kowace dukiya yi ta lace amwalahum bai faɗi dangogi ko dan nau'o'in dukiyar ba duk wani nau'i na dukiya ya shiga cikin yunfiquna amwalahum yunfiquna amwalahum suna bada dukiyarsu dukiyar nan ta iya zama wato ainihin kuɗi ne tsabar su kamar zinare da azurfa za ta iya zama kamar dabbobi ne shanu raƙuma awaki tumaki zai iya zama wato ainihin kayan noma ne kamar hatsi da makamantansu zai iya zama fili ne zai iya zama gida ne zai iya zama wato sutura ce zai iya zama ilimi ne zai iya zama taimako ka bayar a gina ilimi kaiwa taimako ka bayar a santa koyar da sana'o'i shi yasa Allah bai faɗi fuskar da za a ci ya din ba ya bashi a buɗe duk wani abin kirki da zai gina addinin Allah ko ya gina bayin Allah zai iya shiga nan taiwa gurin ma hanya ake bukata don a samu saukin zirga-zirga na shiga da fitowa manoma suna noma amma ba hanyar da za su fito da kayan su zo su siyar cikin sauki sai aka yi musu hanya kaga wannan hanyar ta zama an saka dukiya a ciki an musu abin kirki taiwa wani gurin kaje ka tarar matsalar su ruwa ne ba su da wata matsala a gurin sai ruwa da za su samu rijiyoyi ko su samu burtsatse ko a ja ruwa a kai musu to su an gama raya su to kaga anan ma sai a saka dukiya taiwa wani gurin kaje ka tarar matsalar su kawai ba su da asibiti ba masallaci za ka yi musu ba suna da masallatai in ka ƙara masallaci ka ƙala musu yawan abubuwan da za a ji a yi ta rigima waye liman waye na'ibi waye na wasu waye 'yan kwamiti amma in suka buƙaci cewa ai musu asibiti, taya asibitin suka fi buƙata fiye da masallacin. Wasu sun fi buƙatar cibiyar koyar da sana'a, suna da masallatansu, ba ƙara yawan su za a yi ba, sai a yi musu cibiyar da za su koyi sana'a, su ci su ƙoshi, su zo su cika masallacin. Akwai lokacin da masallaci ake buƙata a gina, akwai lokacin da masallata ake so a gina, masu yin sallah ake so a gina. Ta yiwa ka je ka tara waɗannan buƙatar su ma makabarta ce ba su da ita, in mutum ya rasu sai a yi ta neman inda za a aje gawarsa, sai ka zo ka sai fili ka ba su kai makabarta. Ta yiwa waɗannan mutanen suna buƙatar wato a wani abu ne da zai raya su kamar cibiyar koyar da sana'a ko ɗakin karatu. Ta yiwa ma ka je ka tara ƴaƴansu ne ba sa samun damar fita karatu, sai kawai ka ce to a zaɓo masu ƙoƙari mutum goma, zan biya musu su tafi university su je su karatu wani fannin kiwo, wani fannin noma, wani fannin lafiya, wani fannin kaza, domin kuma ƙauyen ku samu irin waɗannan mutanen da zo su raya muku yankin ku. Da wannan suke bukata. Ta yayyuwa wato wani shajja'a su za a kan wani aikin kirki ko wani abu da za a yi musu, duk wannan nan inda za a saka dukiya ta amfani jama'a, a saka dukiya ta amfani addini, wannan guraren su ne Allah ya bar su a buɗe. Kawai ya ce yunfiquna amwalahum, bai ce a fuska kaza da fuska kaza da fuska kaza ba. Don haka duk wata fuska ta kirki, duk wata fuska mai amfani wacce za ta raya addinin Allah ko ta raya bayin Allah, to ana son ta anan. Shi yasa ma wasu masu tafsiri sun kawo cewa ana nufin wato a yi gona, mutum ya je ya yi gona, idan ya je ya gina gona ko lambu, yadda mutane ko da wani lokaci za su iya zuwa su tsinki 'ya'yan itace, to wannan ma yana cin wanda ya infaki lailan wa nahara, ya yi dare da rana sirran wa alaniyata. Wasu ka ce ma a sai dokuna ne waɗanda za a kiwata su domin a dinga amfani da su ana fita jihadin ɗaukaka addinin Allah da kare shi. Suka ce wanda ya haka shi ma ya shiga cikin yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyata. Kuma an ce sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yarda, yana cikin waɗanda suka yi aiki da wannan aya, yana da dinari dirhami guda hudu. Da aya ta sauka allazina yunfiquna amwalahum billayli, sai ya dauki guda ɗaya bayar da daddare, wan nahari sai ya dauki ɗaya bayar da rana, sirran sai ya ba wani a ɓoye, alaniyatan sai ya ba wani a fili. Ma'ana ya ɗabbaka wannan aya kenan, shi ma yana cikin misalin da aka kawo na sababin sauka wannan aya. Wasu kuma suna jingina ta ga Abdurrahman bin Auf da sayyidina Ali Allah ƙara musu yarda, cewa lokacin da wannan aya ta sauka lil fuqara allazina usru fi sabilillah, sai Abdurrahman bin Auf ya aika da wasu kuɗi maƙudai zuwa ga ahlus suffa cewa su je su yi buƙatunsu. Shi kuma sayyidina Ali sai ya aika musu da wasaƙi na dabino, wato kamar kwano 60 kenan, yace su je shi su yi buƙatarsu da shi. Shine wannan aya ta sauka. To kaga an faɗi dalilai kenan wajen guda hudu ko biyar a waɗanda suke jingina wannan aya, dukkansu misalai ne wato za su iya shiga cikin wannan aya ta allazina yunfiquna amwalahum, waɗanda suke bayar da dukiyarsu, suke ciyar da dukiyarsu, billayli wan nahar, ko da daddare ne ko da rana ne, ko a bayyane ne ko a ɓoye, to suna da ladansu tabbatacce a gurin Allah mahaliccinsu. Ladan da aka ce ko yana gurin Allah an san lada ne mai yawa. Shi yasa waɗannan suna nuna mana irin amfanin da sadaka da kyauta da alheri da fidda dukiya a aikin kirki yake amfanan jama'a, ya amfani mai shi, ya amfani wanda aka ba, ya amfani al'ummar. Kusan ayyuka da jama'a suke wa kansu ta hanyoyi guda hudu ko biyar yana cin abin da yake raya al'umma. Na farko shine a fitar da haƙƙin Allah zakka. Yin zakka da kowa zai yi zakka yadda Allah ya ce, kuma a fitar da ita yadda Allah ya ce, a bawa wanda Allah ya ce, to zakka za ta rage talauci, za ta rage damuwa. Kuma zakkan nan dama ana yin ta ne a cikin abubuwa guda goma. Zakka tana shiga tsabar kuɗi, su ne zinare da azurfa da abin da ya kama da suna nerori da daloli da dukkan kuɗin da aka yi na duniya da kowace ƙasa da nau'in kuɗinta. Waɗannan kuɗaɗe gabaki ɗayansu ana auna su ne da zinare da azurfa. So da aka a fitar da wannan haƙƙin na Allah, kowanne akwai abin da ake fitarwa. Idan dukiya ce za a fitar da 1/40, in tumaki ne a fitar da 1/40, idan shanu ne a fitar da 1/30, idan raƙuma ne daga 5 za a fitar akuya, in sun kai 10 akuya 2, in sun kai 15 akuya 3, in sun kai 20 akuya 4, in sun kai 25 a bada ɗaya. Ko na faɗi yadda za a, in hatsi ne aka yi noman rani za a fitar da 1/20, idan kuma noman damuna ne za a fitar da 1/10. duk an faɗi yadda za a yi da kayan kasuwanci da ma'adinai da ake haƙowa rikazi ga yadda za a fitar da shi idan kuma wato mutum ya samu zuma ita ma mai yawa zai fitar da 1/10 da sauran abubuwa ga sanan da malamai suke ta bayani da bambancin mazhabobinsu akan abubuwan da ake wa zakka ma'ana dai da za a yi zakatu ukhazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim a karba daga masu wadata a kaiwa waɗanda ba su da wato ba su da wadata masu bukata wannan zai kauda matsaloli da yawa zai rage rikici da yawa zai gyara halaye zai inganta aure zai inganta tarbiya zai inganta zaman lafiya zai inganta ilimi in ana bada zakka wa mutanen da suka cancanta kuma ana bayar da yadda ya cancanta sannan bangare na biyu shine waqafi awqaf yin waqafi din nan daga dukiyarka ne cikin aikin halal da mutum zai yi waqafi waqafin nan yana taimakawa kwarai musamman waqafi akan ilimi kace ka ware dukiyarka irin abin da dangote ya kwanan na Allah saka mada alheri wanda ya ware biliyoyin kudi a cikin kudin sa ya dauki takarda ya sa mahaifiyarsa ta sa hannu ƴaƴansa suka sa hannu shi ya sha hannu ko ya mutu ga fasanta din da za a dauka a je a raya ilimi wannan makudan kudi ne fa ba kudan bane biliyoyi ne fa ya diba a cikin dukiyarsa yace ko ya rasu yau babarsa ta sa hannu ƴaƴansa sun sa hannu shi ya sa hannu a dauki wannan dukiya a raya ilimi da ita to kaga in aka ce irin wannan yana faruwa aka ce wani ma yayi irin sa wani ma yayi irin sa aka samu da yawa kuma aka danka a hannun mutane masu amana da zasu aiwatar da abin yanda ya cancanta to wannan ba karamin alheri zai jawo kasa ba ta bangaren rayuwar ilimi da samun cibiyoyin koyar da sana'o'i da makarantu da daukar nauyin dalibai su karatu a gida kuma su karatu a waje da wannan dukiya kuma fa juya ta ake yi ba karewa za ta ana ba kashe ta kawai za a yi ba ana juya ta ita dukiyar da aka ware a cikin dukiyarsa idan kasuwancin ya ci gaba to wannan dukiyar kaso ne na ilimi diriba da aka samu a cikin wannan dukiyar za a sarrafa shi ne a ga cewa university za a gyara sabuwa za a bude daukar nauyin dalibai za su fita waje su koyo ilimi ko a cikin gida za su yi ko cibiyoyin sana'o'i za a gina ko kuma wasu makarantu ne wato suke bukatan wani department ko wani karin wani dakin karatu ko dakin bincike a je a gina musu a cikin wannan kudi wannan ba karamin wato bajinta bane ba karamin aikin alheri bane da ranka da lafiyarka kana cikin neman kudi ka ware biliyoyi ka ce ka bayar don aje a raya ilimi wannan ba karamin aiki bane to ilimi akwai kuma ilimi wannan na zamani wanda ake sana'a da shi ake karatu da shi ake tafi da gwamnati ake tafi da al'umma da shi akwai kuma ilimi na tsagwaran addini wanda shi ma ana masa waqafi mutum ya waqafi ya ce to ni yanzu nayi waqafi ina son a samar da alaramomi 100,000 a shekara biyu da aka ai cibiyoyi guda 36 a kowace jiha ko ai cibiyoyi guda 10 a jiha 10 duk dalibin da ya shiga wannan cibiya zai tsanar da kwararru an ba su kuɗi an ba su abinci an ba su kayan aiki ka zo ka zauna a dinga biyan ka allowance kana yin hadda zo tsawon shekara kaza kuma ana baka allowance na abin da zaka kashe da abincin da zaka ci da inda zaka kwanta da Qur'anin da zaka karanta da sauran abubuwa da su taimaka maka wajen samun karatun da sauri in ka gama haddarka shikenan daga nan ka je dama kai secondary school wata kila ka gama sai a ce to ka je kuma ka karanta fannin tuka jirgin sama kana tilawa kana tuka jirgin sama ko ka je ka zama likita ko ka zama engineer ko ka zama lawyer ko ka zama ka karanta agriculture ko wani bangarori da ake bukatan mutane su kware a ciki sun fara da Qur'ani kuma sun kare da ilimin zamani domin shi Qur'ani aka fara yin foundation da shi to babu wani ilimi a duniya kuma da zai gagara to kaga wannan shine fannin ilimi ko wani yazo ya ce yayi waqafi akan kutubus sitta yana son lalle a raya karatun kutubus sitta tsakanin jama'a da waɗanda za su iya karantar da kutubus sitta a majalisoci su zo a yi musu interview idan sun kware to su dauki dalibai ko a dauki dalibai 100 da malamai 3 malaman nan za ɗaya yana karantawa ɗaya yana muraja ɗaya yana gyara so ake waɗannan yara a tsawon shekara 5 zuwa 6 su gama da waɗannan tafai su iya su haddace su ma su je su bude cibiyoyi domin wannan aiki ko kuma a ce a shiga ƙauyuka kamar yadda aka ce wani malami shi kawai sai koma ƙauye ya ga birni ana ta rigima ana daru ana rigima wancan ya ce wancan ya warware wancan ya faɗa wancan ya yi raddi wancan ya raddi ala raddi war raddi ala raddi war raddi ala raddi raddi ala raddi ana ta raddi shi sai tattara koma ƙansansa ya koma ƙauye ya je ya ce jama'a ku zo in koya muku fatiha kawai ya koma malam mai karantar da fatiha yana ta koya mutane fatiha da yara da maza da mata da tsofaffi har ya ƙara rayuwarsa haka da Allah ya dauke ka ce mai Allah ya maka yace Allah ya sa na aljanna saboda na koya wa mutane fatiha ha gani yace shi kawai shikenan to wani zai iya daukar nauyi yace to a tafi kauyuka jahilcin nan kwace-kwacen wayan nan da fadan nan da ta'addancin nan da zubar da jini duk fa jahilci ne da talauci mafi yawansu jahilci ne da talauci to da haka a shiga kauyuka a je a wayar da kan mutane a ilmantar da su a raba musu taki a raba musu kayan noma da kayan kiwo na zamani a koya musu rayuwa a koya musu addini wanda ya dauki wannan yace ya dauki nauyin mutum 1000 ai musu training a tura su kauyuka a ba su kayan aiki su je su ilmantar da mutane su wayar musu da kai su nuna musu illar zubar da jini da ta'addanci dan a zauna lafiya wani ne wannan yayi babban jihadi wani zai cibiya ta koyan sana'a wani cibiya ta koyan ilimi wani cibiya ta koyan fiqhu wani cibiyoyi ga sunan daban-daban za iya yin su da wakafi wani ma ya cibiya kawai ta a wato bankin abinci kawai a ce shikenan ga hotel na an yi guda 10 a cikin garin Gombe duk mai jin yunwa kawai ya je garasin nan ga kaci nan ya bayar a cika cikin sa ya tafi food bank ko dawa wani zai wannan food bank kawai ya ce shikenan shi kullun zai iya ci da mutum 5000 saboda haka ai cibiyoyi guda 5 kowanne za a ci da mutum 1000 ko ai 10 kowanne za a ci da mutum 500 amma kowa da katin sa wanda sai mai kati ne zai ci abincin dan haka ka je cibiyar da ake karbar kati a tabbatar kai mai bukata ne a baka kati dan a rage maka nauyi ki wata kila abin da kake cin an ka tara kuma sai kai karatu da shi kawai da ka je zaka mika sai a sa a card reader da yayi reading kawai sai a zare sai a cika maka kwano sai ka ci abinci ka tafi shikenan an samu reporton kaci kuma an samu wato an baka kakoshi an zo aunawa za a san suwa suka ci abinci a wannan satin suwa a kasashe da yawa suna wannan wani ya cibiyar kaza duk wani ana yi da wakafi wani kuma kyauta kawai zai dinga yi kawai ya kalli mutum ya ce kai kawai zo ka karbi kaza kawai kyauta ita ma hadiya tana cewa wani sadaka zai sadaka an fi ta ga wanda ake tausayi ita kuma kyauta an fi ta ga wanda ake girmamawa wani kuma ainihin abin da zai shine zai wasiya ne in na rasu a dukiya ta dauki 1/3 ko 1/10 ko 1/5 a raba wasu wani ko a dauki marayu ko a dauki zawarawa marasa aure ko a dauki samari marasa aikin yi ko cibiyoyi a kafa cibiyoyin warkar da masu shan kwaya da ba su shawarwari akan su daina shan kwaya su daina ta'addanci su daina zubar da jini su daina kwacen waya su daina zaman banza wani wadannan cibiyoyin zai kafa ya kuma ya samu lada to da ka ga hanyoyi nan da yawa na sun fi 1000 fa hanyoyin kashe kuɗi in baka sai da kashe kuɗi ba ka zo mu gaya maka wanda zaka samu lada ka samu yabon jama'a a duniya kuma ka samu yabo a gurin Allah akwai littafi da aka kai a rawa'iul awqaf wato amfanin waqafi da irin alherin da waqafi da fuskokin waqafin wani da ya tashi waqafi ma shi akan namaye aka ce ma wannan garin su matsalar su ba sa cin nama sai musu waqafi akan a dinga yanka musu nama suna wasu aka ce ba sa shan zuma wani ya waqafi akan wannan wani aka ce ba su iya karatun fiqhu ba yazo yace to duk wanda zai iya karantar da fiqhu daga risala zuwa kaza yazo a biya shi yaje koyar da mutane a sa masa albashi sai ga makarantun zaure malam sun dawo cikin hayacin su wani makarantun qur'ani wani makarantun ilimi wani wa'azi kawai zai ce aje ayi wani karantarwa wani yace mutane ba su iya lissafi ba kuma ana faduwa a samar da cibiyoyin koyar da turanci da lissafi kyauta kaje ka koya wani na kimiya ne wani na AI wasu ga sunan fannoni daban-daban to da haka shi yasa sadaka take da muhimmanci kuma ita ce a cikin wannan wasiya da sadaka da kyauta da waqafi da hubusi duk suna ciki da fidda zakka duk waɗannan hanyoyi ne da za a bada kuɗi domin raya al'umma da kuma taimaka musu su zama sun gina kansu yasa annabi alaihi salatu wasallam ya zaburar da mu cewa mu yi gaggawa wajen bayar da sadaka yake cewa sadaka tana yin tasiri akan zuciyar mutum wajen gyaran zuciyar mutum yace in kana son zuciyarka ta yi laushi kana son bukatar ka ta biya a gurin Allah to ka ciyar da miskini ka kuma tausayawa maraya sannan sadaka tana maganin ciwo a jikin mutum annabi alaihi salatu wasallam kai da cikin sahihu targhib wa tarhib yace ku warkar da ciwukanku da sadaka ku warkar da ciwukanku da sadaka anan an kawo Abdullahi ibn Mubarak wani yazo ya tambaye shi yace wani kurji ya fito min nayi ya warke yaki warkewa sai an ya kame da na dan bige sai ya sake fashewa ya tayin ruwa na rasa da na je wajen magunguna iri daban-daban har yanzu kurjin nan yaki warkewa sai yace in baka shawara sai yace ba ne yace kana da hali yace to ka tafi wani kauye da suke wahalar ruwa kaje kai musu rijiya. In an samu ruwa kaga jama'a suna ta diba ruwa ana wanka ana wanki ana sha ana noma ana kiyo sai kace ya Allah yadda na fitar musu da ruwa anan ni kuma ka kafan mun da wannan. Yace ka gani Allah yana son tawassali da aikin kirki. So da aka yi tafiya je kauyen da ake wahalar ruwa ya haka musu rijiya suka samu ruwa ana ta murna ana ta addu'a yace to ya Allah ni ga wani ruwa ya fito mu anan ni so nake ya kafe. Allah wancan ruwan da na saban musu Allah ka kafan mun da nawa. Nan da nan sai Allah ya karba addu'a sa sai ga ciwon ya warke. To kun ga wannan yayi daidai da wannan hadisi cewa ku warkar da ciwukan ku ta hanyar sadaka. Wani ciwon fa an je asibitin an yi magungunan an tafi Indiyan an tafi Misran an tafi duk wani kwararren likita Jamus din ne Saudi German ne duk an je har yanzu ba a warke ba. An nemi masu addu'a din masu ruka din duk sun zo sun yi ba a warke ba. To sai a jarraba sadaka. Kawai waɗannan kuɗin da ake ta wahalar zuwa asibitoci da su kawai kai layi ka dinga ci da jama'a kawai yace ya Allah yadda nake ci da su nake faranta musu nake kyautata musu nake yaye musu damuwa Allah ne ma ka yaye min damuwan ciwon nan kaga abun mamaki da Allah zai maka wannan yana cikin abin da ake gani sannan kuma ita kanta sadaka wato tana cikin abin da ke kawo nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma dauke bala'o'i annabi alaihi salatu wasallam yace in ku ga rana ta yi kusufi in kun ga rana ta yi kusufi to ku ta kiran Allah ku ta yin kabbara ku ta yin sallah kuma ku yi sadaka kaga a cewa abin da yake dauke bala'i na canjin yanayi akwai sadaka a ciki haka nan kuma akwai wato a cikin yin sadaka akwai samun hutu a cikin zuciya domin duk sanda kaga wanda ya ba yana farin ciki yana wanda ka ba yana farin ciki yana jin dadi sai kai ma ka ji dadi a ranka ka ƙara farin ciki sannan sadaka tana tsarkake zuciya dukiya kamar da Annabi alaihi salatu wasallam ya ku taron yan kasuwa wannan kasuwancin naku ana samun lagawa a ciki ana samun yan rantsuwa ƙarya da dan yacuwacuwa a ciki da haka yake ku cudanya haka da yin sadaka ma'ana ku yawaita sadaka sai Allah ya dinga kankare muku yan akurakuran da ake samu na wajen abubuwan da ake aiwatarwa a cikin kasuwanci sannan kuma sadaka tana nuna hakikanin mutum ya kai ga matsayin muqamin nagarta yace lan tanalul birra hatta tunfiqo mimma tuhibbun ba za ku samu abin da ake kira nagarta ba ba za ku kai wannan matsayin ba har sai kun ciyar da abin da kuke so wani sahabi ya rugo da gudu yace ya rasulullahi ga wata gona nan katuwa tana kallon masallacinka a cikin dukiyata ba abin da nake so kamar wannan gona amma nazo in sheda maka na ba da ita fi sabilillahi ya rasulullahi ka ba da ita ga wanda kaga ya cancanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya da albarka ina ga karaba wa dangin ka da yan wannan tun fahimci menene rayuwa haka nan kuma idan mutum yana sadaka kullum mala'ika yana masa addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan kullum mala'iku biyu suna sauka bayan asuba ɗaya yana addu'a ya Allah din mai ciyarwa Allah din mai kyauta din mai alheri din mai fidda zakka din mai kyautata jama'a din mai jin kan marayu da talakawa da zawarawa da matasa da masu neman sana'a Allah din masu ciyarwa Allah ka mayar masa da dukiyar da ya ciyar. Sai kuma dai mala'ika ya ce ya Allah duk wanda ya rike dukiyarsa ga masu bukata ga jama'a suna cikin wahala Allah ya bashi arzikin da yafi karfin ya ci ya sha ya sutura ya magani amma bai yanwa kowa ba bai bawa kowa ba bai sadaka ba bai wakafi ba bai hubusi ba bai zakka ba bai fitar da haƙin Allah ba ya Allah ka lalata wannan dukiyar ka wata musifa ta fada dukiyar ta lalace kullum waɗannan mala'iku sai sun yi wannan addu'ar kullum sai sun sauka sun yi wannan addu'a shi sa muke ganin canje-canje a can da can da can da can da can sannan sadaka wato ana so ka yi ta kana farin ciki kana jin daɗi annabi alaihi salatu wasalam an yanka rago a gidansa nana Aisha ta fara rabo ta dinga raba makota a yanki can a tura a yanki can a tura kafin yamma ragon nan saura karfata ɗaya ta rage annabi alaihi salatu wasalam yace ina ragon da aka yanka nana Aisha tace an yanka an rabar me ya yace saura karfata cinya daya ko ta gaba ko ta baya ita ta rage kawai duk gidan nan cinya daya rage musu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kice ragon mu yana nan banda cinya wanda ya fita wajen shine namu wannan da zamu ci shine ya rage saboda wancan na wajen wanda kaga mu akasin haka muke kallo yanzu wani ya yanka matarsa aka yanka rago ta raba makota ta ban macin ya ba sa ya ci ba a gidansa za ta yi sallah a gidansa za ta yi sallah da zan zike da Allah mu sayo ragon duki ba makota ki ban mana cinya ni me zan ci ke me zaki ci yara me za su ci makota me za su ci ki ban mana cinya ya dinga bala'i kenan ba sa aka ci ba a gidansu za ta yi sallah amma annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce Allahu akbar ragona nan cikakke ba cinya daya wanda muka ba jama'a din to shine namun cikakke wannan cinya da zamu ci a gida shine kadai muka rasa a cikin ragwa Allah kaga wani fiqhu da annabi koya mana alaihi salatu wassalam cewa abinda kake ba mutane suke ci din nan wanda kake musu dinkin nan da tufafin da kake ba su da alherin da kake musu shine naka a lahira wannan da kake kasha a jikinka shine ya kalalata shi saboda haka kun ga wannan shi ma yana cikin abinda wato sadaka take nunawa haka nan kuma annabi alaihi salatu wassalam yace mana ita sadaka burhanu wa sadaqatu burhanu wata garkuwa ce idan bala'i ya taso maita ta taso makirci ya taso abinna wato makaru ya taso hasada ta taso keta ta taso mugunta ta taso sadakar ka kawai sai ta tare maka waɗannan bala'o'i kana sadaka to duk wani mugu da zai cuce ka Allah ba zai bashi nasara ba saboda bakin talakawa da suke cewa Allah saka da alheri Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya dawo maka da abin da ka bayar wannan addu'o'in da kake ji mutane suna yi fa ba abun wasa bane ka rike su da kyau akwai wanda in ya ga yawa Allah yayi abu baya fasawa nan take zai ko baka san shi ba kiko abun ba ilimi bane ba yawan karatu bane ba girma bane ba shahara bace wani yana nan a boye amma na Allah ne akunta nawo da kissar Waisul Qarni ko Waisul Qarni ba wanda ya taba ganin sa cikin sahabbai bai taba zuwa ya ga annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya ga inda yake ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya zo masa da wahayi akwai wani mutum yana can a cikin kabilan Murad kuma sannan a cikin Qarn kuma daga kasar Yaman kuma shine khairut tabi'ina duk tabi'ai ba wanda ya fishi alheri sai da fishi ilimi ko karatu ko shahara amma ba alheri ba me yake da shi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu uku taggama da shi na daya kuturu ne ma na biyu yana da mahaifiya da yake tsananin yi mata biyayya na uku Allah ya bashi duk addu'ar da yayi Allah zai karba sannan kuma ya samu wani matsayi da wani irin wato me ake kiransa wata daraja da ya kai law aqsama ala Allah la abarahu ba faran tsuwa da Allah ba rantse ma Allah ya kalli wannan kofin kun ganshi fari ne yace wallahi kofin nan baki ne sai kaga ya koma baki idan ya rantse ma Allah yayi kaza to Allah ba zai kunya tashi ba zai yi sai kawai abin ya koma baki don rantsuwarsa ta dace da abin da ya faɗa shine aqsama ala Allah ba aqsama billahi ba gane bambanci kace wallahi rantsuwa kenan da Allah kuma ka rantsewa Allah zai yi kaza kuma Allah yayi abin law aqsama ala Allah la abarahu kuma yace duk wanda ya ga ya sahabbai fa sahabbai sun fishi fa amma yace sahabbai wanda ya gamu da shi a cikin ku ya yi masa addu'a Sayyidina Umar ya rike wannan duk sanda mutanen Yaman suka zo ko a lokacin aikin haji ko a lokacin da ake neman ma'aikata da za su yada musulunci sai ya ce musu a cikin ku wai Waisul Qarni shaba babu wai san labarin sa yayi ta tambaya har sai da Waisul Qarni yazo yace kai ne Waisul Qarni yace eh da kuturu ne kai ka roki Allah ya warkar da kuturtar ya zama saura tambari daya a jikinka tambarin kuturtar nanan ita ta warke gaba daya amma ta bar shati kamar tambarin wato girman dirhami a jikinsa ana ganin nan kuturu ne amma ga alama yace haka ne kana da mahaifiya da kake tsananin yi mata biyayya yace tabbas to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an gamu da kai kai min addu'a Umar ya Usaina Umar yace ka roka min Allah ya yafe min Umar fa ba fa kai ba ba ni ba fa ba su ba ku ba Umar dan Khattab yace roka min Allah ya min gafara yace ya roka masa sai yace to yanzu daga nan ina za ka yace Kufa zan tafi sai yace to bari rubuta gwamnan Kufan sanar da shi za ka yi babban bako a tare ka yace a to Allah ka ga kowa na shiga garin nan kan ma kowa ya sani kan ma kowa ya san inda nake ba na son kowa ya san inda nake daga nan ba wanda ya ƙara jin labarin Waisul Qarni har yau ya bace a cikin jama'a la sahabbai wala tabi'ai idan aka tambaye Bukhari yake ma bai san shi ba shi ba hadisi ya rawaito ba shi ba qira'a ya koyan ba shi ba jihadi yayi ba duk Badar da Uhud duk yakin nan ba ai da shi ko kwaya ɗaya ba bai ma taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu ma sun ce dalilin da yasa yaki zuwa waje annabi sallallahu saboda yana da wannan kuturta baya so ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wasu ka ce a saboda hidimar da yake wa mahaifiyarsa sahabbai suka karantar da shi a can kauyensu amma Allah ya bashi wannan daraja duk haka shi yasa kakkare na mutum baka san abin da Allah ya masa ba kaga bashi da karatu ko bai da ilimi ko ka ce wannan a'a akwai wata baiwa da Allah yake wa mutum wanda ba wanda yake gani kun dai ga wannan kisar waisul qarni ta isa darasi kuma yace shi baya san asan shi baya san shahara baya san kowa ya san shi inda muni aka ce za a rubuta a gwamna cewa kai ne wane za a tare ka za a yi maka fito za a yi maka jiniya za a maka zanta zai kware ku aina cancanta amma shi yace baya san kowa ma baya san asan ya shigo garin kuma har ya shiga garin kufa ya bace a cikin jama'a ba wanda ya san daga nan me ya faru gare shi kuma ya shige cikin jama'ar da ba za su gane ma shi kansu waye ba yana rayuwa yadda kowa ke rayuwarsa saboda haka wannan yana cikin abin da yasa ake yin sadaka ga kowa da kowa domin baka san wanda zai karba ba ko baka san abin da za ta jawo maka ba sannan yake cewa sadaka tana buce zunubai kamar yadda ruwa yake buce wuta yadda zaka debo ruwa ka zuba a cikin wuta wutar ta mutu to haka nan ka zuba sadaka take wawashe take kone maka zunubi ka dawo fes baka da wannan sannan kuma ya gaya mana cewa ka kiyaye kanka da wuta koda da tsagin dabino wanda muka ce mafi karanci shi ya uku ne da fiya wata guda daya kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau bi shiqi tamra kai ba ma shiqi tamra ka baya ba dabino uku ka bayar kullum kaga ka bada dabino 90 a ramadana kana bada fiya wata kwaya daya ka bada fiya wata guda 30 wanda kuma aka zo ranar alkiyama ka shiga cikin afdalus sadaqa saqayul mai sadaqa da tafi kowace daraja shine ka dauki ruwan sha ka ba mutum a lokacin da yake jin kishirwa da kuma ka dauki dabino ka bashi ko da tsagi ne in Allah ya karbi wannan abin sai zama dalilin ba za ka shiga wuta ba sannan kuma an ga mana ranar alkiyama mutum zai tashi a karkashin inuwar sadakarsa sadakar da kake yi din nan to zaka tashi karkashin inuwar ta ranar alkiyama kun ga wannan ya nuna mana muhimmancin wato kula da waɗannan ayyuka na kirki da kuma wannan aiki na alheri wanda wannan aya ita ce cikon ayoyin da suka yi magana akan wato ainihin infaki guda 14 da muka karanto su tun daga tafarko masallin zina fi kuna malu fi sabila kama salli habbatin ambata sab'a sanabil har zuwa nan ayoyi 14 ne duka bayani muke ta yi akan ciyarwa wanda wannan aya ita ce ta ƙarshe a wannan jerin gwano ita ce kuma aya ta 14 wacce ta tattare gabaki ɗaya bayanin ta dunkule su a cikin aya ɗaya waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu haga an faɗi mai ciyarwar an faɗi wanda za a ciyar an faɗi abin da za a ciyar an faɗi mutanen da za a ciyar da yanayin da za a ciyar to mun samu rukunan ciyarwa guda nawa guda biyar na farko mai ciyarwar al-munfiq shi mai bayarwar sannan an faɗi al-munfaq alaihi wanda za a bashi an faɗi al-munfaq abinda za a ciyar din abinda za a bayar din sannan kuma an faɗi lokacin da za a bayar kuma an faɗi a yanayin da za a bayar kuma an faɗi yanayin mutanen da za a bawa wani zai zama a bayyane yake kawai da ka ganshi ka ga mai bukata ka bashi wani kuma wato abinda halinsa bai bayyana cewa mai bukata bane shi amma yana da bukatar kayi amfani da firasa da gogewa ka gano wannan yana da bukata ka taimaka masa ka tallafa masa ka bashi kuma sun kawo kissar mai gurasa biyu shi mai gurasa biyu mahaifinsa ne mai arziki mai kudin gaske yayi arziki sosai ya mutu ya bawa dansa gado na dukiya mai yawa fa shi kuma dan sai yace neman ilimi zai shiga da haka sai ya amfani da dukiyar ya ta karatun hadisi fiqhu qur'ani ya ta karatu har dukiyar ta kare wajen neman ilimi tunda dukiyar da ba a juya ta ana ta kashewa komai yawan ta ai dole ta kare da dukiya ta kare sai kuma ya fahimci fa to fa yayi karatu tili amma ko babu kudi sai da aka waye gari ya kasa rike iyalansa sai ya ce ma iyalan zai sai da gidansa domin ya samu jarin da zai ci gaba da juya kuma ya dauki nauyin su ga yunwa ana ji ga tsabar karatu amma shi karatu ba za a zuba shi a kwano a ci ba sai matarsa ta ba shi shawara to ka tafi wajen masu sayar da gidaje ka je kasuwa ka je kai musu tallan gidanka cewa za ka sayar da gidan nan mu samu mu siyar in ya so mu samu abin da za mu ci kuma a yi jari ya tafi kasuwa ya samu mai sayan gidajen ya ce masa to za a siya amma ka tsaya a duba tukunna ya ba shi shawarwarin da zai kafin a samu mai sayan gidan ya ce to ai shi yanzu haka gidansa yunwa ake yanzu haka a gidansa akwai yunwa da in ya koma gida yanzu ba a sayar da gidan nan ba ko bai samu rance ba ko ya samu kuɗi ba bai san halin da zai samu iyalansa ba sai ce ba komai ga gurasa kwaya biyu aka sa mata dan abin da dan tunda gurasa tana buƙatar dan mahadi aka dan sa mata dan zuma aka dan sa mata dan abin da za a hada ta da shi. Ya dau gurasan nan guda biyu yana tafiya, yana ta sauri, zai je kai ma iyalinsa gurasa guda biyu, sai ya tarar da wata mata da marayu a gefen titi. Ya ruko gurasan sa, sai yara kawai suka kyallawa gurasan nan ido. Ashe yara yunwa suke ji, suka kyallawa gurasa ido. Yaga idan yaran nan ya kafe akan gurasan nan, ya kada ta sibita, ya kada sibita. Sai ce kai wannan yaran sun fi ni bukata, sun fi iyalai na bukata, domin ina ma da abin da zan siyar. Su kuwa wata kila na wuce su na kai gurasan nan gida na basu cikin wani yanayi, kawai sai ya tsaya ya ba yaran gurasan. Yara suka ci suka yi ta farin ciki, ya isa gida babu gurasa. Yana zuwa kofar gida sai ya tarar da wani ayari, wato irin ka ce an ce ayari shine ka gara kuma ko alfadarai da kaya akan su tili. Wani dan kasuwa ya zo yana tambaya, nan ne gidan Alhaji wane? Wato zamani can kafin mahaifinsa ya rasu, ashe ya taɓa ba wannan mutumin kuɗi su yi ijara, su yi mudaraba, amma sai bayan shekara 30 za a raba ribar. Sai ya zo yana tambaya gidan, da Allah nan ne gidan wane? Aka ce nan ne. Ina yake? Aka ce ya rasu. Ya ce to ina magajinsa? Ya bani kuɗi mu yi mudaraba, mu dinga yin kasuwanci, muna raba ribar. To shine nazo masa da ribarsa ta tsawon shekara 30, tunda ya bani kuɗin da raƙuman nan, da shanun nan, da dukiyar nan, da duka din nan, duka nasa ne. Ya ce kai ne magajin mai gida? Ya ce to ga kayan, ga amanar mahaifinka nazo maka da ita. Ya bani kuɗi mu juya mu kasuwanci, shekara 30 muka yi da shi, sai bayan shekara 30 za a kawo riba abin da aka samu. Da yau shekara 30 ta cika, shine nazo masa da abin da aka samu, duk abin da ka gani a nan gabaki ɗaya da abin da ke kansu gaba ɗaya na babanka ne ribarsa ce. Shi can ya bada gurasa biyu. Ya zo ya ga halin da iyalinsa suke ciki, sai Allah ya musanya masa da Allah ya tankaɗo wancan mai haƙƙin babansa, ya zo ya kawo masa. Shi yasa wata ran za ka yarda alheri a gaba, sai ka je a baya, sai ka je ka tsince shi. A can gaba Allah ya maka shi ninkin baninkin. Don haka wannan aya, allazina yunfiquna amwalahum, waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu, bil laili, da daddare, wan nahari, da rana, sirran a ɓoye, wa alaniyatan a bayyane, falahum ajruhum inda rabbihim, ladansu ya tabbata a gurin Allah mahaliccinsu, wala khawfun alaihim, babu tsoro a gare su cikin abin da ya gabata, wala hum yahzanuna, ko ba za su yi bakin ciki ba. Allah ya sa mu cikin masu aiki da wannan aya, Allah kuma ya sa mu shi samu alheri duniya da lahira. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana. Mala inda nake yin itikafi na kusa da gidana ne, bandakan masallacin yakan cinkushe a wasu lokutan, ko zan iya shiga gidana don biyan bukatata? Idan ba nisa babu laifi ka shiga gidanka ka zaga, kamar yadda Annabi alaihi salatu wasalam yana itikafi. Nana Aisha ta ce ba abin da ke shigo da shi gida sai bukata ta dan adam. Amma fa kuma ka san gidanka da matarka da ƴaƴanka da dukiyarka da wayarka da komai a ciki, dan me ba za ka yi bandakin a waje ko ka gyara wanda yake cinkushewa ba? Inde za ka iya shiga din ka fito ba tare da an zauna an yi hira, an yi wata dogon magana, kuma an shiga wani abin da zai lalata itikafi ba? An ka san wata matar ma ta gane kana shigowa fa, sai abubuwa su faru. Don haka ka yi hankali da shiga gida kana itikafi. Kuma ban daki za ka je kai wanka, wa zai dafa maka ruwan, wa zai cuɗa ka, wa zai ma kaza, kuma kana itikafi? Akwai shi ba haka? Saboda haka ka nemi a gyara wannan. Dama mu shirin da muke na itikafi yanzu, in za a itikafi sai an kafa kwamiti guda uku. Kwamitin security, wanda za su dinga kula da kayan jama'a lokacin da suke itikafi, da kwamitin tsafta, wanda zai dinga kula da sharan masallaci, a ciki za a nannaɗa waɗanda za su dinga sharewa, da kuma kwamiti na uku wanda zai kula da lokacin da jama'a za su dinga bacci, da lokacin da za su yi sallah, da lokacin da za su yi sallah, da lokacin da za su yi maimakon a zauna ana ta hira, sai a ce to ƙarfe kaza zuwa kaza kowa ya ɗauko Ƙur'ani, ƙarfe kaza zuwa kaza a tada sallah, ƙarfe kaza zuwa kaza kowa ya je ya yi wanka, a tsara, a share banɗaki, a yi kaza, a yi kaza. To kagan kuna da wannan tsarin, wannan banɗakan da suka lalace ku a cikin kwamitin da za ku shiga itikafin, za ku iya gyara su. Sai ku karbi kulli ku ce wannan na yan itikafi ne, ku kulle wanda kuka gyara. Ya zama ku masu shiga itikafin wannan naku ne, kun gyara banɗakan, kun tsaftace su, ku ɗin da kuka zo itikafi kawai ku kulle su, ku dinga amfani da su ku kaɗai. Din da ba mutanen babban matsalarsu shi ne ba sa son gyaran banɗaki. Ba sa son gyara ba. Din da aka yi banɗaki komai kyansa, in ka je sati ba ka iya tsugunna ba. Mutum zai shiga fa ya san ana yi ana pollution, ana wankewa, sai ya shiga ya tsuguna ya tashi kawai. To wannan muguwar kazantar ta mu ta rashin kula da bandakai in ma na gidan naka ne zai iya faruwa haka saboda haka ka kauce ma shubhar shiga gida ba dan bai halatta ba saboda wata kila zai iya jawo maka wata matsala itikafinka malam mai tambaya yana cewa ya aikata wani alfasha ne kuma hankalinsa ya gagara kwanciya to dama ya zaka yi alfasha kuma hankalinka ya kwanta kuma ya ce shi bai taba yi ba shine yake tambaya kan yaya zai nadama da istighfari da Allah ya uda ila zambi fi mabaki alaihi min umrihi dama haka shedan wato shi shedan abin da yake so kai sako ka maimaita har ya salance a zuciyarka baka jin zafi baka jin ciwo baka jin radadi baka jin damuwa in kai wani ma saboda kwarewa wajen sabon har sai kaga cewa shi yake bada labarin yayi sako wani ma har sai kaga saboda kwarewa wajen sabon har ma yana wato jin dadin yin sabon amma yana tallata sabon amma a kafa kungiyar yin sabon to kaga sako ya zauna kenan amma kai sako so ɗaya zuciyarka ta dugunzuma ka shiga damuwa har yanzu kai na Allah ne har yanzu Allah yana son ka har yanzu Allah ya bude maka kofa domin kaga hankalinka bai kwanta ba baka ji dadi ba kai farin ciki ba kai murna ba to Allah yana son irin waɗannan da za su yi sako su tuna Allah ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafur rahim an ce saban da zai sa ka tuna Allah kai nadama yafi ibadar da za ta saka girman kai da jiji da kai wani zai tashi ya salla sai ya tashi yana takama yana fankama na kwana ina salla sai Allah ya bata sallar wani zai yi sabo ya zo ya ta kuka wannan kukan sai ya jawo masa alherin da yafi wanda wancan mai ibadar da yake da girman kai da riya za ta jawo masa na bala'i ibnu qayyim ya faɗi wannan a cikin littafinsa mala abaya ban fahimce ka ba hakan yasa nayi ta adawa da karantarwarka amma yanzu na fahimce ka shine nake roƙon don Allah ka yafe kaga na farko ban ma san kana yi ba to saboda haka Allah ya yafe mana baki daya shi in ka fahimci aikin da kake baka bawaya ma ka ga me mutane suke cewa kawai mu tafiya mun gamsu da Allah mun gamsu da musulunci mun gamsu da alqur'ani raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya mun yadda da musulunci gaskiya ne mun yadda alqur'ani gaskiya ne mun yadda manzo Allah gaskiya ne to wannan kawai mu tafiya kawai muke ta yi ba ma waiwaye baya to da haka muna fatan Allah ya yafe mana mu da kai baki daya mace daya ta musulunta yau Deborah Daniel daga BCGA na kenan gwace BCG sabon sunanta Ummul Khair Daniel tana da shekara 20 Ummul Khair Daniel muna miki congratulations da shigowa musulunci muna fata Allah ya tabbatar da ke mata da suke karantar da ƴan uwanmu mata da suke karɓa addinin musulunci aiki ya same ku ku ci gaba da karantar da ƴan uwanku Ummul Khair Daniel Allah ya tabbatar da mu da ita a musulunci amin malam jiya mun nemi addu'a kan yaron da aka sace NDSS sun samo mana shi to muna fata Allah ta'ala ya kiyaye gaba kuma Allah ya saka wa jami'an DSS da suka binciko wannan yaron suka iya gano inda yake ku kuma Allah ya tsare gaba Allah kuma ya kiyaye faruwan haka anan gaba wadanda ma duk suka bace din Allah ya bayyana su kuma sun kamo wadanda suka sace shi din Allah muna mika godiyan mu gunka da al'umma baki daya da aka yi mana addu'a to Allah ya biya mu Allah ya amsa mana bani da lafiya Allah ya bani lafiya to Allah ya baka lafiya ya ba dukkan musulmi marasa lafiya lafiya zan yi jarabawan national exam to Allah ya bada sa'a ina neman aure Allah ya bani dacewa Allah ya baka dacewa mai neman aure ke ce ko kai ne to Allah ya baku tagari da sauran bukatu na jama'a duka muna tawassali da sunayen Allah masu girma da sufofinsa madaukaka da duk abin da ake roƙon Allah da shi ya amsa Allah muna roƙon ka biya wa dukkan mai bukata ta alheri bukatarsa duk mai damuwa Allah ka yaye masa Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tahunu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa basarina abada ma baqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al farana ala man zalamana wansurna ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hamlina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فزرتنا في الموعد.